ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يو العرباء شاد يرؤو شاد يرقوة رمضان باين هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم الشيكرا دبو إيدة دريه إدى أربعين دبقي wanda ya daidai da hudu ga watan uku shekara ta 2026. Wannan shine majalisin mu na 15 a cikin majalisin mu na tafsirin Alkur'ani mai girma na wannan shekara, wanda har yanzu muna karatu a cikin suratul Baqara. Mun tsaya a ayar da ta gabata a kan aya ta 97, kafin ci gaba da karatu. Wannan yana tambaya dangane da cewa ban san menene abin tambayar a ciki ba, cewa yaro da aka haifa babu haƙiƙa ba zai yi ceto ga iyayenshi ba ranar alƙiyama. To ban sani ba tabbatarwa ne ko kuma menene abin da ake nema a cikin bayanin. Kawai an ce yaro da aka haifa babu haƙiƙa ba zai yi ceto ga iyayenshi ba ranar alkiyama. Shi ana tambayar haka ne ko ba haka ba ne, ko kuma menene tambayar a ciki ba, ko akwai mai tambayar a ciki? Idan ana magana a kan shin haka ne wannan ɗin ko ba haka ba ne, wannan yana cikin ma'anonin da wasu malamai suka fassara hadisin da shi. Hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa duk ɗa da aka haifa murtahinun bi aqiqatihi, yana rataye ne da aqiqar shi. Daga cikin fassarar da wasu malamai suka yi mai, suka ce ma'anar shi cetan da ɗa yake yi ma iyaye. Idan yaro ya rasu yana ƙarami, an ce yana cikin waɗanda za su yi ceto ga iyayensu. Suka ce wannan ceton murtahinun bi aqiqati, yana ratayuwa ne da aqiqa da aka yi ma yaro, ma'ana banda wanda ba a yi mai aqiqa ba, wannan ceton ba zai samu wannan damar ba. Shine ma'anar kullu mauludin murtahinun ko kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi, duk wani ɗa da aka haifa yana rataye ne da wannan haƙiƙar da aka yanka mishi, ma'ana don samun ceto ga iyayenshi ranar alƙiyama. Amma ba yana nuna kuma wanda ba su yi ba kuma ba za su samu ceto ta wata hanya daban ba. Ana magana ta wannan ɓangaren ‘ya’ya da suka mutu suna ƙanana, da kuma ceton da za su yi ga iyayensu. Domin ita kanta haƙiƙar, malamai sun yi saɓani a kai, shin wajibi ce ko sunna ce mu'akkada. Akwai maganganu masu aksarin malamai sun tafi akan cewa ba wajibi ba ce, amma akwai malaman da suka tafi akan wajabcin hakika. Da haka idan wajibi ce mutum yana da dama bai yi ba, ya yi saɓo, ya yi zunubi, kuma Allah zai kama shi a kai. Shi ne bambanci. Sai kuma wannan yana cewa ina so a yi man ƙarin bayani akan ƙarin bayani dangane da maganar hul'i. Shi hul'i ake cewa ba hul'i ba. Hul'i shi ne mace ta nemi saki ta hanyar bayar da wani abu ga miji da suka yi ittifaki a kai domin ya sake ta. Asali shari'a ta sanya saki ne a hannun namiji, shi ne yake da damar da zai yi saki. Amma ana kai matakin da akan ba mata damar ta yi hul'i domin rabuwa da mijinta, idan sharuɗin hakan sun tabbata, dalilan da za su sa a yi hul'i ya tabbata. Kamar yadda ya faru a ƙissar matar Thabit ibn Qais radiyallahu anhu, wadda ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ta ce ya Rasulullah, ta mijina Thabit ibn Qais bana zarge shi akan wani abu na addini ko ɗabi'u, ma'ana ban ce yana da wata matsala a addinin shi ba ko a ɗabi'un shi ko a halayen shi, amma ni dai akrahul kufra ba'da al-islam, ina jin tsoron butulci, ma'ana in kafirce mai ba zan iya yi mai ɗa'a ba, ba zan iya yi mai biyayya ba, ba zan iya zama tare da shi a matsayin mata in mai biyayya ta aure ba. Ta haka ni abinda nake jin tsoro kenan. Ta haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a taruddin alayya hadiqatahu, zaki mayar mai da gonar shi, gonar da ya baki a sadaki, zaki mayar mai, tace za ta mayar. Da haka ta mayar mai, akai hul'i a tsakanin su. Ba dole ba ana nufin abinda mutum zai yi kul'i da shi a bayar sai an ba da sadaki ba. Nawa ya bayar sadaki a mayar mai da sadaki shi, ko nawa ake yin aure a mayar mai da kuɗin da zai yi aure. A'a, abinda aka yi ittifaki kawai a tsakani, sawa'un ya kai abinda ya kashe ko bai kai ba, sawa'un ya kai sadaki ko bai kai ba, ko nawa aka yi ittifaki aka yarjejeniya za ta ba da kaza a sawwaƙe mata, shi kenan kul'in ya tabbata. Idan kuma mutum ya ga cewa ya gamsu shi karan kanshi bari ya sawwaƙe mata ba tare da wani abu ba, shi kenan ya yi. Amma kul'in shi idan an yi babu idda ta saki ko babu idda da za a yi ta wannan tsawon lokacin, ana yin idda ne kawai ta jini ɗaya, a kul'i shi kenan an gama. Sannan babu kome, ba za a ce an mayar da ita ba, ma kai kul'i shi kenan sai ta je ta yi aure, sai an yi wani sabon auren da sabon sadaki sannan. Amma ba za a ce an dawo da ita kamar yadda idan saki ne aka yi wanda ba kul'i ba, da sauran dai hukunce waɗanda suke da alaƙa da wannan. Wallahu a'lam. Mun tsaya a kan aya ta 97 ko? Na'am, za mu sake tashi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
نعم. المنزي Allah madaukakin sarki yana magana akan su waɗannan Yahudawa da kuma irin miyagun aqidin da suke dauke da shi daga cikin miyagun aqidin su sune cewa mala'ika Jibril alaihi salam abokin adawar su ne ta yadda Allah madaukakin sarki ya mayar musu da martani akan wannan da cewa kul ka ce musu man kana aduwan li Jibril duk wanda ya kasance abokin adawa ne shi ga mala'ika Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah to kusani cewa shi mala'ika Jibril din nan shine muka saukar da shi muka aiko shi yazo ya saukar da alqur'ani a zuciyarka da iznin Allah bana da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala yake yin wannan aiki sannan wannan alqur'anin da ya saukar a zuciyarka musaddiqan lima bayna yadai yana gasgata littattafan da suka gabace shi a baya wanda Allah madaukakin sarki ya saukar wanda yake nuna gaba ɗayan su daga mabubbuga guda ɗaya ake tarko su tunda suka zama iri ɗaya sannan wahudan shi kuma alqur'anin da aka saukar a zuciyarka littafi ne wanda ya zama shari'a wa bushra kuma ya zama bishara lil mu'minina ga mu'minai abinda ake ce ma shari'a hudan a larabci shine ad-dalil wal burhan dalili wanda zai rinka nuna maka inda zaka yi zai rinka dora ka a hanyar da zaka rinka bi wanda yake masalin hanya yake jagorantar mutane wurin tafiya shine ake ce mai alhadi wanda yake mai nuna ma mutane hanya mai shiryar da mutane inda ya kamata a bi da haka alqur'ani Allah ya sifanta shi da cewa hudan ne shiriya ne shi wanda yake jan mutane in suna bin shi to zai rinka jan su yana nuna musu hanya ga abin da ya kamata ku bi ga inda ya kamata ku bi har a kai mutane zuwa ga Allah subhanahu wata'ala daga alqur'ani shari'a ne ga al'umma ta kowane bangare na rayuwa al-imamu ibn jarir at-tabari rahimahullah ta'ala yana cewa an kira alqur'ani da suna shari'a ne saboda mu'minai da shi suke shiriwa mu'minai gaba daya suna daukar alqur'ani da shi ne matsayin abin shiriwar da shi suke gane hanya da shi suke gane aikin da ya kamata su yi da shi suke gane aikin da ya kamata su bari sai suka aje alqur'ani a matsayin shine jagoran su wanda shine yake jan su zuwa ga umarni da hani in an ce ayi ayin an ce a bari a bari sannan kuma suka dauki alqur'ani a matsayin jagora a bangaren abin da ya shafi halal da haram shine yake nuna musu ina ne halal take ina ne kuma haram take dan haka yace shine shi yasa aka kira alqur'ani da suna hudan da suna shari'a da wannan ma'anar domin shari'a ko mai shiryarwa shine duk wanda ya shiga gaba kai kuma kake bin shi a baya duk inda ya bi kake bi to wannan shine alhadi mai shiryarwa dan haka alqur'ani ya zama shari'a saboda shi ne a gaba a wurin mu'minai shi ne suke bi duk inda ya bi za su bi inda ya tsaya za su tsaya to wannan shi ne ma'anar shiriyar da aka ce alqur'ani ya zama shiriya ga mutane sannan kuma an ce shiriya ne shi lil mu'mini ga mu'minai ba sai shiriya ga kowa da kowa ba bayan a wani wuri Allah madaukakin sarki ya ce Qur'ani shari'a ne ga kowa da kowa. Allah ya ce shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Allah yace watan Ramadan wata ne wanda Allah ya fara saukar da Al-Qur'ani a cikin shi, kuma Qur'anin ya zama hudan linnas, shiriya ne ga mutane. Anan ba sai hudan lil mu'minina ba, ba sai hudan lil muttaqina ba, sai aka ce shiriya ne ga mutane gaba daya. Aka kebance shi, aka yi umumin lafazin ga mutane. Anan kuma aka ce hudan wa bushra lil mu'minin. A can a baya a farkon surar Allah ya ce hudan lil muttaqin, shiriya ne ga masu taqawa. Anan aka ce shiriya ne ga masu imani. A can kuma aka ce hudan linnas, shiriya ne ga mutane gaba daya. Da haka yaushe Qur'ani yake zama shiriya ga masu taqawa, ga mu'minai, yaushe kuma yake zama shiriya ga dukkan mutane gaba daya? Fahimtar wannan yana da alaka da sanin nau'o'in shiriya. Shiriya kashi biyu ce. Shiriya ta kasu kashi biyu. Akwai hidayatul bayan wal irshad, akwai kuma hidayatul tawfiq. Hidayatul bayan wal irshad shine shiriya ta bayani da isar da sako. Idan mutum ya zo ya isar da sako, ya yi bayani, ya gamsar, za a ce ya yi me, ya isar da shiriya ko ya shiryar. Yanzu waɗannan mutanen da suka saurari wannan bayanin sun samu hidayatul bayan wal irshad, sun samu shiriya ta bayani da kuma shiryarwa, an yi musu bayani. Yanzu me ya rage? Saura hidayatul tawfiq, hidaya ta datarwa, wadda ita kuma Allah ne kawai yake yi ma mutum. Ka ji bayani, ka ji wa'azi, ka ji komai, amma ka karɓa a zuciyarka ka yadda kai aiki da shi, to wannan sai wanda Allah ya ba hidayatul tawfiq. Amma hidayatul bayan shine a samu wanda zai zo ya muku bayani, ya muku wa'azi, ya isar muku da saƙon Allah, ya muku bayani wannan halal ne, wannan haram ne. To wannan kun sami hidayatul bayan wal irshad. Shi yasa wannan hidayar ta bayani da shiryarwa Allah yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, lallai kai manzon Allah kana shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya. Anan aka danganta shiriya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ana nufin hidayatul bayan wal irshad, bana kana ma mutane bayani, kana bayanin ayoyin Allah da hukuntan Allah. Wannan shine hidayatul bayan wal irshad. Hidayatul tawfiq kuma mutum ya karba, yayi imani ko yayi aiki da abinda ake kiran shi a kai, wannan aikin Allah ne. Shi yasa sai Allah ya ce ma manzon Allah akan wannan hidayar, innaka la tahdi man ahbabta, kai ba ka shiryar da wanda ka ga dama. Duk yadda ka zo ka shiryar da mutum, ba za ka iya shiryar da shi ba, sai dai kai mai hidayatul bayan wal irshad. Amma hidayatul tawfiq Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta, ba ka shiryar da wanda ka ga dama, walakinna Allah yahdi man yasha, Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama. Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama, a hidayatul tawfiq kenan. Da haka idan aka ce Al-Qur'ani shiriya ne ga mu'minai, shiriya ne ga masu taqawa, wacce shiriyar ake nufi? Shiriyar tawfiq, hidayatul tawfiq, shiriya na wanda za su karɓi abin kuma su yi aiki da shi. Suwaye suke karɓa su yi aiki da shi? Su ne masu taqawa, su ne masu imani, su ne suke karɓan shiriyar su yi aiki da ita. Da haka sai an tashi magana, sai a ce Qur'ani hudan lil muttaqin ne, sai a ce Al-Qur'ani hudan wa bushra lil mu'minina ne. Amma a hidayatul tawfiq, hidayatul bayan wal irshad kuma, sai a ce hudan lin nas, Qur'ani shiriya ne ga mutane gaba daya, domin bayani ne filla-filla Allah ya yi a kai. Kowa yana ji, yana ganewa, yana fahimta. Abinda ya rage shine mai karɓan abin da aiki da shi, wannan kuma aikin Allah ne. shi yasa mutum kullun yake addu'a yana roƙon Allah cewa ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya. Domin zai iya yiwuwa a zo a yi maka duk bayanin da za a yi maka na duniya, amma Allah bai datar da kai da hidayatul tawfiq ba, ba za ka iya karɓa ba, ba za ka iya bi ba, ba za ka iya aiki da shi ba. Bal ma wani zai gane, ya gane gaskiya, ya fahimci abin da yake kai kuskure ne, ɓata ne, ba daidai ba ne, amma kuma ba zai iya bari ba, saboda bai sami hidayatul tawfiq ba daga Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka sai Allah ya datar da mutum sannan yake samun wannan shari'a. Da haka Al-Qur'ani yana zuwa yi hidaya ta bayani da kuma isar da saƙo, amma muminai da suka samu hidayatul tawfiq to su kuma in ya zo da bayanin da isar da saƙon to su suke karɓa su yi aiki da abin da yake ciki, su halatta abin da ya halatta, su kuma haramta abin da ya haramta. To wannan shi ne ma'anar wa hudan wa bushra lil mu'minin, Al-Qur'ani shari'a ne da kuma bishara ga muminai. Idan aka ce bishara a larabci shi ne a faɗa ma mutum wani abu wanda zai faranta mai rai a lokacin da bai ji abin daga wurin wani ba, jin labarin a lokacin farko kuma ya zama labarin na farin ciki ne, to wannan shi ake ce ma bishara a larabci. Da haka idan an zo maka da abu an faɗa maka na farin ciki, in wani ya riga, to wannan ba sunan shi bishara ba, sai dai zama labari kaman kowane labari. Amma farkon wanda zai fara zuwa da labarin shi ne wanda ya zo da bishara. To amma wani lokaci ana iya yin amfani da lafazin bishara a larabci ga abin da yake ba na farin ciki ba, kamar yadda Allah ya ce wa bashirhum bi azabin alim, ai musu bishara da ne da azaba mai raɗaɗi. Kaga wannan bishara sai aka ce ai amma ba da abin da zai faranta rai ba, amma a asali in aka ce bishara ana nufin abin da za a zo a baka labari wanda idan ka ji za ka ji farin ciki, zuciyarka za ta yi ji daɗi da jin wannan labarin a karon farko da labarin ya zo maka, wannan shi ne bishara. To an kira Al-Qur'ani a nan cewa wa bushra lil mu'minin, albishir ne ga muminai. Saboda me? Saboda a cikin Al-Qur'ani ne Allah ya ma muminai bayanin irin kyakkyawar makomar da Allah ya tattalar musu, nan ne farkon inda suka ji wannan bayanin. Da haka Al-Qur'anin sai zama bishara ne gare su. Shi yasa da yawa za mu ji a Qur'ani Allah yana cewa wa bashiril mu'minin ko wa bashiril ladina amanu wa amilu salihat anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, ka yi bishara ga masu imani ko ka yi bishara ga waɗanda suka aikata ayyuka na ƙwarai cewa wannan sakamakon aiki na ƙwarai ɗin shi ne akwai wata aljanna ta musamman wadda Allah ya tattala, wadda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashinta ranar al-ƙiyama, wadda ita ce sakamakonsu. Duka wannan bishara ne da Al-Qur'ani yake yi ma muminai a cikin shi dangane da irin makomar da Allah ya tattala musu ranar al-ƙiyama. Da haka duk wata ni'ima da za mu ji labari da duk wani alkhairai da za mu ji Allah yana yi mana bayanin za a samu a lahira, to wannan yana daga cikin nau'o'i na bishara na Al-Qur'ani da yake yi ga muminai. Da haka Al-Qur'ani bishara ne shi ga muminai. Da haka a nan Al-Qur'ani ya zama shari'a. An faɗa mana Al-Qur'ani abu biyu ne, akwai shari'a akwai kuma bishara. Shari'a shi ne hukunce-hukuncen da Allah ya wajabta a kan bayi. Idan sun bi waɗannan hanyoyin, sun bi abin da Allah ya ce, sun bar abin da Allah ya ce a bari, to wannan takalif ɗin su ne shari'a ga muminai. Sun sami shari'a wadda za ta kai su zuwa ga rahamar Allah. Sannan abu na biyu, an yi musu bayanin abin da za su samu idan sun bi shari'a. An ce idan kun bi wannan shari'a, in kun je lahira ga abin da Allah zai muku, tun daga duniya ma ga irin sakamakon da Allah zai rinka baku. To wannan a ɓangare ɗaya shi kuma bishara ne. Da haka Al-Qur'ani shari'a ne da bishara. Ko a faɗa maka ga abin da ake so ka yi, ko ka bari, to wannan shari'a ne. Ko kuma a faɗa maka in ka yi kaza ɗin nan ko ka bar kaza, idan an je lahira ga abin da za a bata, shi kuma wannan bishara ne. Da haka Al-Qur'ani hudan wa bushra ne lil mu'mini, shari'a ne da kuma bishara amma ga mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine abin da yake da alaka da wannan ayar. Sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da magana a aya ta gaba da abin da shi ma har ila yau dai yana da dangantaka da ƙarashin bayani dangane da wannan ayar da ta gabata. Allah ya ce man kana aduwwan lillah.
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
نعم هر إلى يوم دي الله يساك داوة باين أني بياني أكن أبن دسكي فتا نتيوى ملائكة جبريل أبوكين أداور سنة. Kuma an yi bayanin cewa bai kamata su yi adawa da mala'ika Jibril ba. Me yasa? Saboda shi ne ya zo da wannan Al-Qur'anin wanda yake ɗauke da shari'a, yake ɗauke da bishara ga mu'minai. Yana in dai ku mu'minai ne, to ya kamata ku so mala'ika Jibril ne, saboda ya zo ma mala'iku da bishara, ya zo ma mu'minai da bishara, kuma ya zo ma mu'minai da shari'a. Daga in dai kuna da imani, to ƙaunar mala'ika Jibril ya kamata ku yi ba adawa da ƙiyayya gare shi ba. Daga sai Allah ya biyo baya da hukuncin wanda yake adawa da mala'ika Jibril. Tunda an faɗi masu adawar, kuma an faɗi dalilin da zai sa a so shi, bai yi wani abu da ya tantanta a ƙishi ba. To idan mutum ya ƙishi, menene hukuncin shi? Sai Allah ya faɗi hukuncin a wannan aya. Man kana aduwwan lillah. Allah ya ce duk wanda ya zama abokin adawar Allah wa mala'ikatihi, ya zama abokin adawa ga mala'ikun Allah, wa rusulihi, kuma ya zama abokin adawa ga manzannin Allah, wa Jibril, kuma ya zama abokin adawa ga mala'ika Jibril, wa Mikal, kuma ya zama abokin adawa ga mala'ika Mika'il, fa inna allaha aduwwun lil kafirin. To ya sani lallai Allah abokin adawar kafirai ne. Allah abokin adawa ne na kafirai. Kenan idan mutum yana adawa da mala'ika Jibril, to yana adawa da duka wa'annan da aka lissafa. Idan yana adawa da ɗaya daga cikin wa'annan da aka lissafa, to adawar shi dole ta shafi duka wa'annan gaba ɗaya. Idan ya yi adawa da mala'ika Jibril, saboda mala'ika Jibril ya zo ga wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to wa ya fi cancanta ya yi adawa da shi? Ya fi cancanta ya yi adawa da Allah, saboda Allah ya ce fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah, da umarnin Allah yake yi. Haka idan da umarnin Allah ne, to ai ba shi ya kamata ka ji haushi ba. Ya kamata ka yi adawa ne ga wanda ya bashi umarni. Shi ɗan saƙo ne kawai, yana zartar da abin da aka umarce shi. Da haka duk wanda ya zama yana adawa da mala'ika Jibril, to yana adawa da Allah, yana adawa da mala'ikun Allah gaba ɗaya, yana adawa da manzannin Allah gaba ɗaya, sannan yana adawa da kanshi shi mala'ika Jibril ɗin, kuma yana adawa da mala'ika Mika'il. Saboda sun ce da Mika'il ne da sun karɓa. Ya kace to in dai mutum zai yi adawa da mala'ika Jibril, to dole zai yi adawa da mala'ika Mika'il, ba yadda za a yi raba tsakanin mala'ika Jibril da kuma mala'ika Mika'il, ya ce yana son wannan baya son wannan, yana adawa da wannan baya adawa da wannan. In dai yana adawa da ɗaya, to dole ne yayi adawa da ɗayan, haka kuma dole yayi adawa da sauran mala'iku gaba ɗaya, domin waɗannan su ne mafiya darajar mala'iku, mafiya falalar mala'iku gaba ɗaya. Idan yayi adawa da ɗaya daga cikinsu, to dukkan mala'ikun sun shiga. A nan Allah Maɗaukakin Sarki ya yi bayani akan, ya yi raji akan Yahudawa a wannan ayar ta fuskoki guda biyu. Fuska ta farko shi ne wanda ya ce yana adawa da mala'ika Jibril, to bai kamata ya yi adawa da mala'ika Jibril ba, domin mala'ika Jibril mala'ika ne wanda ya zo da shiriya kuma ya zo da bishara, da haka bai cancanta a yi adawa da shi ba. Iya wannan kawai ya isa raddi ga waccan maganar da suke faɗa cewa mala'ika Jibril abokin adawar su ne. Sai aka faɗa musu ga abin da ya zo da shi. Idan kun ce mala'ika Mika'il da shi ne, saboda shi ne yake zuwa da ruwan sama, shi ne yake zuwa da rahama, da shi ne da kun karɓa, to wanda ya zo da shiriya da bishara ya fi ko wanda ya zo da ruwan sama da tsirar da tsirrai, wanne ya fi a ciki? Na'am, wanda ya zo da shiriya, ya zo da shiriya, ya zo da bishara, ya fi wanda ya zo da ruwan sama, ya zo da tsirar da tsirrai. Wanda saboda wancan kuke son mala'ika Jibril, to ai kuke son mala'ika Mika'il, to mala'ika Jibril ya fi cancanta ku so, shi ya fi cancanta ku ƙaunata, domin ya zo da hudan wa bushranil mu'mini. Wannan fuska ta farko na raddi da aka yi musu kenan. Fuska ta biyu cewa da aka yi, duk wanda yake adawa da mala'ika Jibril, to yana adawa da shi ne saboda ya zo da wahayi. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah. An faɗi dalilin قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك. كسي دو wanda yake adawa da mala'ika Jibril, to shine ya saukar da alqur'ani a zuciyarka. Kene yana adawa da shi ne saboda ya saukar da alqur'ani ba dan wani abu ba. Sai aka faɗi cewa suna adawa da shi ne saboda hassada da kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ba wai dan saboda waɗancan dalilan da suke kawowa ba. To wanda ko zai yi adawa da wani saboda hassada da kiyayya, to wannan adawar adawa ce wadda ta saba ma Allah, adawa ce wadda ta ci karo da karantarwa addini. Babu ita a Taura, babu ita a Injila, ballantana a Qur'ani. Da haka wannan shi ma raddi ne gare su, saboda an faɗi sababin adawar tasu, sababi ne wanda yake na banza, wanda ba shi da asasi a addini. Haka suna adawa ne ba tare da hujja ba, ba tare da dalili ba. Waɗannan fuskokin guda biyu dukkansu suna mai da martani akan wannan kalmar da suka faɗa na cewa mala'ika Jibril abokin adawarsu ne. Haka bayan an faɗi haka, sai aka biyo baya da hukuncin yin haka ɗin. Sai Allah ya ce fa inna Allaha aduwwun lil kafiri. Lallai Allah abokin adawar kafirai ne, Allah maƙiyin kafirai ne, baya son su. Me yasa aka ce fa inna Allaha aduwwun lil kafiri? Allah zai iya cewa fa innahu aduwwun lahum, a yi amfani da zamiri ko, wanda duk yake adawa da Allah da mala'iku da Jibril da Mika'il, to Allah ma yana adawa da shi. Magana ta fito fili ko bata fito ba? Ta fito fili. Amma sai Allah ya ce fa inna Allaha aduwwun lil kafiri, Allah yana adawa da kafirai. Sai aka faɗi kafirai saboda me? Wannan shine hukuncin da ake so a cimma a aya. Menene hukuncin wanda yake adawa da mala'ika Jibril? Shine hukuncin shi kafiri ne, kuma ku sani Allah ma baya san kafare shi yasa sai aka kawo sunan karara aka yi musu suna sai aka sa sunan a wurin ba a wadatu da zamiri kawai ba ba sai kawai Allah yana adawa da su ba tunda an ambace su a baya ai su yi suna adawa da Allah da mala'iku inda an ga dama sai a ce to Allah ma yana adawa da su sai aka ce Allah yana adawa da kafirai kaman ana so a ce maka wanda yake adawa da Allah da mala'iku da manzanni da mala'ika Jibril da mala'ika Mika'il wannan kafiri ne kuma fa innallaha aduwwun lil kafiri to Allah kuma yana kiyayya yana kin kafirai baya son su kamar yanda suke adawa da mala'ikun Allah da kuma manzannin Allah kenan wannan shine hukuncin su duk wanda ya adawa da wanda Allah yake so to Allah ma zai yi adawa da shi shine daidai da abin da ya tabbata a hadisi sahihi hadisin Bukhari wanda ya rawaito daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb a wannan lafazin faqad abaraztuhu faqad azantuhu bil mubaraza duk wanda ya cutar da wanda yake masoyina Allah ya ce to ina shelanta mai yaki ya dauko yaki tsakanin shi da Allah to shi yasa anan sai Allah ya lissafa wa'annan gaba daya yace duk wanda yake kin su to yana kin Allah Allah ma yana kin shi a cikin wannan ayar an fadi hukunci guda biyu ga duk wanda yake adawa da mala'ika Jibril hukunci na farko cewa kafiri ne hukunci na biyu kuma Allah yana adawa da shi ya zama abokin adawar Allah wane ne yafi sauki a cikin guda biyun nan nam wane hukunci yafi sauki a ciki a hukunta ma mutum kafirci ko a hukunta mai adawa da Allah babu mai sauki a ciki duka to dukansu Allah ya tara musu akan hukuncin abu daya a can sun ce mala'ika Jibril ne abokin adawar sai Allah ya tattara wannan rukunin gaba dayan su da Allah da mala'iku gaba daya da manzanni gaba daya da mala'ika Jibril din da mala'ika Mika'il gaba daya suna adawa da duk wanda ya adawa da mala'ika Jibril sun zama abokan adawa ga duk wanda yake kin mala'ika Jibril sannan kuma aka ce fa innallaha aduwwun lil kafiri aka ba su hukuncin kafirci wanda yake nuna hadarin al'amarin da kuma girman al'amarin da kuma nuna falalar mala'ika Jibril a cikin mala'iku da kuma darajar mala'iku umuman cewa duk wanda yake wani daga cikin mala'iku to da Allah yake yaki da Allah yake kiyayya ba da kowa ba daga anan bayan Allah ya ce fa innallaha aduwwun lil kafirin sannan yace man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mika'il daga ce wa mala'ikatihi mala'ika Jibril da Mika'il sun shiga ciki ko ba su shiga ciki ba sun shiga ciki amma kuma aka sake bambance su aka ce wa Jibril wa Mika'il haka kuma cewa da aka yi wa rusulihi da manzannin Allah mala'ika Jibril ya shiga ko bai shiga ba ya shiga domin shi ma yana cikin manzannin Allah daga cikin mala'iku Allahu yasfi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas da haka yana cikin manzanni sannan kuma yana cikin mala'iku amma kuma duk da haka aka sake ambatan shi daban aka ce wa Jibril wa Mika'il aka ambace shi bayan an ambaci wa'annan gaba daya wannan shine abinda malaman balaga suke kira da zikrul khas ba'da al-am a ambaci abu musamman bayan an ambace shi ya shiga cikin tawaga sai kuma a ware shi daban a ambace shi menene garaz da yasa ake yin haka a larabci ana yin haka ne saboda nuna girman abin da cewa shi na musamman ne kaman shi saboda shi yana da wata maziyya yana da wata falala to kaman shi daban ne ba kaman shi baya cikin wadannan shi yasa sai aka sake mai ambato na musamman na daban to wannan shine sababin kiran mala'ika jibril da mika'il bayan cewa suna cikin wa mala'ikatihi sai aka ambace su daban saboda a nuna darajar su da kuma girman su cewa sun fita daban a cikin mala'iku wadansu malamai suka ce a an ambace su ne banda wannan zikirul am ba'dal khas din wanda ake yi saboda nuna falala to kuma an ambace su ne saboda su ne wayancan yahudawan suka ambata a wancan hadisin da muka karanta na sababin nuzul sun ce ai da mika'il ne da mun karba amma jibril malakush shada'id wal azab ne mala'ikan tsanani ne da azaba ba za mu karba ba to tunda munasaba ta sa sun ambaci waɗannan mala'ikun guda biyu shi yasa da aka ce wa mala'ikatihi sai aka sake ware su daban aka ce wa jibril wa mika'il domin zai iya yiwuwa a samu wahamin cewa wataƙila banda su ake nufi su ce ai mu mala'ika jibril muka ambata ba duka mala'iku muke nufi ba kuma shi yana zuwa da azaba yana zuwa da kaza haka ba shi muke ba sauran mala'iku ta shafa ba sai Allah ya ce wa mala'ikatihi sai aka sake ayyana musu waɗanda suka faɗa din ta yadda ba za a bar musu wata shubaha wanda za su iya fakewa da ita a ƙarƙashin wannan ba aka ce duk wanda ya ki mala'ika jibril din to kafiri ne kuma yana adawa da Allah to haka wanda ya ki mala'ika mika'il haka wanda ya ki kowanne mala'ika daga cikin mala'iku gaba daya ballan tana kuma waɗannan mafiya daraja din daga cikin mala'iku yana daga cikin abin da yake nuna falalarsu da darajarsu hadisin da al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Imam An-Nasa'i suka rawaito daga ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan ya tashi da daddare in zai bude sallah ta qiyamul layli yana yin addu'a yace Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtalifa fihi min al-haqq bi'izni innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim manzo Allah yana bude sallar qiyamul layli da wannan addu'a in ya tashi addu'ar kuma zai kira Allah yace ya Allah kai ne ubangijin mala'ika jibril kai ne ubangijin mala'ika mika'il sannan yayi addu'a ya roƙi Allah subhanahu wata'ala saboda nuna girman su da kuma darajar su a wurin Allah subhanahu wata'ala sannan tsakanin mala'ika jibril da mika'il da aka ambata a cikin wannan ayar ko a cikin waɗannan ayoyin akwai isharar cewa mala'ika jibril shine mafi falala akan mala'ika mika'il saboda fuskoki da yawa fuska ta farko Allah ya fara gabatar da sunan mala'ika jibril sannan ya gabatar da sunan mala'ika mika'il ya ce wa jibril wa mika'il shi kuma a ka'idar magana ana fara gabatar da mai falala ne sannan mabi da shi ya biyo baya to ballantana kuma a usulubi na alqur'ani wanda shi ne kololuwar balaga wanda ya nuna cewa mala'ika jibril shi ne mafi falala sama da mala'ika mika'il fuska ta biyu shi ne mala'ika jibril yana zuwa ne da wahayi shine yazo da wahayin alqur'ani shine yake zuwa da wahayi zuwa ga annabawa wanda shine ilimi da shari'a ta ruhi na dan adam mala'ika mika'il fa shi ne yake zuwa da ruwan sama da tsirar da tsirrai, wanda shi ne me, shi ne abinci na gangar jikin ɗan adam, wanda yake zuwa da abincin ruhi, wannan kuma yake zuwa da abincin gangar jiki. Wanne yafi a ciki tsakanin abincin ruhi da abincin gangar jiki? Abincin ruhi yafi, haka wanda yake dauke da abincin ruhi yana gaba da wanda yake da dauke da abincin gangar jiki. Sannan mala'ika Jibril, Allah ya sifanta shi a wani wuri a cikin Al-Qur'ani cewa shi ne wanda ake yi mada'a a cikin mala'iku gaba daya. Muta'in samma amin, muta'in samma shi ne wanda ake yi mada'a a can a sama kenan a cikin mala'iku, mana shi ne wanda yake jagora na mala'iku, shi ne duk abin da yace ayi za a yi a cikin mala'iku. Da haka ya nuna hatta duka har Mika'il ya shiga ciki, shi kuma shi ne mutsa ɗin, shi ne mala'ika Jibril alaihi salam. Da haka wannan ayar ta yi ishara zuwa ga cewa mala'ika Jibril shi ne mafi daraja ko mafi falalar mala'iku gaba ɗaya, musamman zaɓi da Allah ya yi mai. Allah ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan, Allah yana zaɓar manzanni daga cikin mala'iku, kamar yadda manzanni daga cikin ‘yan adam su ne mafi darajar ‘yan adam, to haka manzanni daga cikin mala’iku su ne mafi darajar mala’iku, kuma mala’ika Jibril shi ne manzo daga cikin mala’iku zuwa ga annabawan Allah subhanahu wa ta’ala. Hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya yarda da shi, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga mala’ika Jibril, ya ga mala’ika Jibril, domin ya tabbata manzon Allah ya ga mala’ika Jibril sau biyu, ya gan shi sau biyu, gani na ido da ido a irin sifar da Allah ya halicce shi da ita. Wala ƙadira ahu nazlatan ukhra, ya gan shi na ɗaya kuma ya sake ganin shi wani gani na daban a sifar da Allah ya halicce shi. Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce manzon Allah ya ga mala’ika Jibril walahu sittu mi'atu dana, mala’ika Jibril yana da fuka-fukai guda 600, fuffuke 600 yake da shi. Daka wannan kawai aka ce ka sifanta ya yake, to ƙwaƙwalwarka ba za ta taɓa iya suranta yanda yake ba, ka san dai inda za a sa fuffuke guda 2, to saura 598 ta ina za a sa su? Daka babu wanda ya isa ya san hakikanin yadda halittun Allah suke, ballanta na kuma ya san hakikanin ya Allah yake. Daka manzo Allah Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce manzo Allah ya gan shi da fuka-fukai guda 600, ya buɗe fuffuke guda 2. A wata riwayar hadisin kan sajjal ufu, ya rufe sama gaba ɗaya, ba a iya ganin sama da fuffuke guda 2, duka sararin samaniya gaba ɗaya ya lullube shi. To wannan shine sifar mala'ika Jibril alaihi salam. Sannan hadisi ya zo har ila yau wanda al-Imamu Ibn Hibban da Imamu Ahmad a cikin Musnad suka rawaito, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ila yau yana cewa ya ga mala'ika Jibril. Manzon Allah ya ce na gan shi walahu sittu mi'atu dana, yana da fuka-fukai guda 600, yantashiru min rishihi tahawilu durri wal yaqut, yace fuka-fukan shi wasu ƙwayoyi, wasu ɗugo kamar irin ɗugon ruwa, yana ɗuɗɗugowa daga jiki kala-kala daban-daban, kaloli ne za ka gani daban-daban suna ɗiga, yace kamar addur wal yaqut, kamar addur da yaquta, haka za ka ga abin suna ɗiga suna zuba daga jikin fuka-fukan mala'ika Jibril, saboda tsabar kyau da adan da yake da shi a jikin fuka-fukan shi. Shi yasa a wurin Allah ya sifanta shi da cewa zumir ratil, فاستوى. ملائكة جبريل ينادى أنني كو نهالتا لك ملائكوها للتاني ما سكو نقسكي سيسا لوكا سندا أكزو أنا بعد الأباري أكسر متانا النبي يوسف عليه السلام لسكا النبي يوسف لإرن كندا الله يما النبي يوسف فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن suka rinka yayyanka hannayensu ba su sani ba saboda can da suka gani na annabi Yusuf sai suka ce me kullu hasha lillahi ma hadha bashar in hadha illa malakun karim sai tsarki ya tabbata ga Allah wannan ba mutum bane malaika ne Allah ya tabbatar da su akan haka ba ai raddi akai ba nuni suka yi ashi akan cewa malaika babu ke kyau irin malaika ana wannan can ya wuce mutum ya wuce dan adam wannan ba wani bane face a ce malaika ne kawai yana malaiku halittu ne masu kyau shi yasa banza Allah ya sifanta shi da wannan sifar kallon shi kawai da abinda zaka gani a jikin shi da hasken da zaka rinka gani kaman yana diga kamar ruwa na daga manzo Allah ya ce kaman ad-durri wal yaqut kuma tahawil ne abinda ake ce mata tahawil shine kaloli daban-daban launuka iri-iri ba kala daya ba ba launi guda daya ba haka za ka rinka gani a jikin shi da haka wannan sifa ce daga cikin sifofi na malaika jibril shi yasa galibi manzo Allah yana ganin shi yana zuwar ma manzon Allah ne a surar dan adam a surar mutum saboda me saboda manzon Allah ya iya jura mu'amala da shi da sauraren shi da maganar shi in ba wahayi aka zo yi ba in ba wahayi na Qur'ani ba manzon Allah yana ganin shi a surar dan adam a hadisin can da hadisin Umar ibn al-Khattab da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fa innahu jibril atakum yuallimukum dinakum shi yasa a hadisin ma suka sifanta shi da kyau da tsafta iz qala alaina rajul shadidu bayad as-siyab shadidu sawad ash-sha'r sannan la yura alayhi athar as-safar zaka kayan shi yazo farare tas ba da tuko kadan a jiki malaika baya daukan datti sannan kuma wala yura alaihi asaru safar babu wata alama da yake nuna matafiyi ne ba kura ba komai a jikin shi sannan shadidu sawadu sha'ar gashin shi baki wulik ba ko alamar datti ko kura a jiki haka yazo suka gan shi ido da ido wala ya arifuhu minna ahad yasa da ya gaba abinda zai ya tashi ya tafi manzo Allah ya ce shin atadruna man as-sa'il kun san waye wannan suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam a wata riwayar hadisin manzo Allah ya ce ruddu alayya ar-rajul yana tashi ya tafi manzo Allah ya ce ku kira min shi a dawo da shi ana dubawa duk inda za a duba gaba daya aka ne an neme shi an rasa ba a gan shi ba manzo Allah ya ce fa innahu jibril malaika jibril ne atakum yuallimukum dinakum yazo ne ya karantar da ku addini yazo ya karantar da ku addini makarantar da duk duniya babu irin ta kenan a sai manzon Allah yana karantarwa malaika jibril ma yana zuwa yana karantarwa akwai makarantar da za a iya samu irin wannan babu makaranta irin wannan kuma shi yasa babu dalibi irin wannan daliban wanda za su yi makarantar da manzon Allah da kanshi shine malami malaika jibril zai zo da kanshi shi ma ya karantar to babu dalibai a duniya irin waɗannan daliban shi yasa abinda suka fahimta na addini shine addini abinda ba su fahimce shi a addini ba to ba addini bane saboda su ne kololuwar makaranta su ne kololuwar dalibai a bayan ƙasa data anan Allah madaukakin sarki ya nuna mana matsayi da daraja irin ta malaika jibril alaihi salam da kuma irin kimar da yake da shi a wurin Allah ga duk wanda yayi adawa da shi to yana adawa da Allah, yana adawa da mala'ikun Allah gaba daya, yana kuma adawa da manzannin Allah gaba daya. Shi yasa idan mutum a bayan kasa yayi aiki na alkhairi ya kai matakin da kuma Allah zai so shi, to haka kuma dukkan mala'iku gaba daya za su so shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idan abawa Allah ya so shi a bayan kasa, nada Jibril, Allah zai kira mala'ika Jibril sai ce ma mala'ika Jibril inna Allah yuhibbu fulan, Allah yana son wani. Manzo Allah ya ce fa ahabbahu Jibril, sai mala'ika Jibril ya so shi. Allah na cewa yana son wani, nan take mala'ika Jibril zai so wannan bawa, sannan ya shelanta a cikin mala'iku gaba daya a sama, inna Allah yuhibbu fulan fa ahibbuhu, Allah na son wani dan haka kowa ya so shi. Da haka mala'iku gaba daya za su so wannan bawa, saboda Allah yana son shi, mala'ika Jibril yana son shi, to dukkan mala'ikun Allah za su so shi. Sai manzo Allah ya ce fa yulqa lahu alqabul fil ard, sai Allah ya jeho karbuwar shi da san shi a cikin mutane a bayan kasa, sai mutane su so shi. Duk wani bawan Allah na kwarai sai ya so shi, sai ya kaunace shi, sawa'un yana da rai ko kuma bayan ran shi, da zama Allah ya sa kaunar shi a cikin zukatan mutane. To wannan duka yana daga cikin darasin da zamu dauka a cikin wannan ayar. Duk wanda Allah yake so, to waɗannan da aka lissafa a ayar dukan su za su so shi. Duk wanda Allah yake ki, to waɗannan da aka lissafa gaba daya za su ki shi. Duk wanda ya fada cikin wanda Allah baya so, mala'ikun Allah ba sa san shi, manzannin Allah ba sa san shi, to wannan yayi gama asara duniya da lahira. Shi yasa duk wani aiki wanda kaji an ce Allah baya san me kaza, ko mala'ikun Allah ba sa san wanda yake yin kaza, ko mala'iku suna la'antar wanda yake aikata kaza, to ka nisanci wannan aikin. Don mala'iku ba za su la'ance ka ba sai idan sun kika, idan suka kika kuma Allah da manzannin Allah gaba daya za su kika. Bayan da za a yi mala'iku su la'ance ka, sai ka yi abin da ya cancanci la'anta a wurin Allah. Don kai cancanci la'anta a wurin Allah kuma duk wani bawan Allah na kwarai zai la'ance ka. Da haka mutum ya guji aikata duk wani aiki wanda ya san idan ya aikata Allah maɗaukakin sarki zai yi fushi da shi, masoya Allah kuma na kwarai za su yi fushi da shi. Sannan duk inda ka ga bawan Allah na kwarai yana aikata yana bin dokokin Allah, to kai kokari ka sa ma zuciyar ka san shi da kaunar shi, domin ka shiga cikin wannan jerin na waɗanda suke kaunar wanda Allah yake so. Kai kokari ka kaunaci duk wanda kake kyautata zaton Allah yana san shi, kada ka yadda zuciyar ka ta ki wanda Allah yake so, domin yanzu zaka yi fito na fito da Allah subhanahu wataala. Shi yasa a wannan hadisin al-hadisul qudsi Allah ya faɗa mana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil haqq, duk wanda ya cutar da masoyin Allah to Allah yana shelanta mai sanarwar yaki da Allah, ya shirya zai yi yaki da Allah. Akwai wanda yake iya yaki da Allah? Ba wanda zai iya yaki da Allah. A jikin ka karan kanka sai Allah ya yake ka, kai da kanka sai Allah ya saka yaki kanka da kanka, ka halakar da kanka da kanka ba tare da ka sani ba. Da haka ba a iya yin yaki da Allah, ana kulla yarjejeniya ne ta zaman lafiya da Allah. Ita kuma yarjejeniyar zaman lafiya da Allah shine ka bi dokokin Allah, duk abinda Allah ya ce ayi ayi, abinda Allah ya ce a bari a bari. To wannan shine ka kulla alƙawari da Allah subhanahu wataala, zaka zauna lafiya, ba za ka yi yaƙi da Allah ba, fazaka yaki da wadanda suke masoya Allah subhanahu wataala a bayan kasa ba. To idan mutum yayi haka sai ya zauna lafiya. Daka anan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa duk wanda yake adawa da malaika Jibril to yana adawa da malaika Mika'il, kuma abinda suke fada kenan ƙarya suke yi ba gaskiya suke fada ba. Bana inda a ce da gaske suna son malaika Mika'il da sun so malaika Jibril. Tunda suka ki malaika Jibril to ƙarya suke yi malaika Mika'il din ma ba sa son shi, domin da shi ne kuma yazo da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Me za su ce? Za su ce ba za mu yarda da kai ba, domin duk annabawan Allah malaika Jibril ne yake zuwan musu da wahayi. Ta ya kai za ka zo da wani mala'ikan daban ka ce ya zo maka da wahayi? Ba za su karɓi wannan gaskiyar ba ta nan ma. Yasa idan mutum ya kafirce ya butulce kafirci na girman kai da hassada, baka da wata hanya da za ka iya yi ka gamsar da shi. Duk wanda ya zama kafircin shi girman kai ne da hassada, to duk abin da za ka kawo mai na dalili ba za ka iya gamsar da shi ba. Tun da muka fara a nan Allah dalilai yake kawo mana, kowace hujja suka kawo guda ɗaya sai Allah ya rushe ta da hanyar da ba za su iya samun wata kafa ko guda ɗaya da za su iya motsawa a wannan hujjar ba. Amma kuma duk da haka sun ƙi gamsuwa, suna nan akan abin da suke kai na kafirci. Saboda me? Saboda hassada da kuma ƙiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yasa a can yace an yakfuru bima anzalallahu baghiyan an yunzila Allahu min fadlihi ala man yasha. Saboda Allah ya zabi falalar shiga wanda ya ga dama ya saukar da ita kawai suke hassada da ƙiyayya gare shi. Ba wani abu bane kawai yasa su wannan kafircin. Daka aka faɗa mana sababin, da haka yake sake maimaita mana hujjojinsu da dalilansu ana rushewa. Saboda me? Saboda kada mu yi koyi da irinsu. Ba wai dan wannan hujjojin zai sa su su canza bane. In dai akwai wannan ciwon na hasada to ba za su sauka daga wannan abin da suke kai ba. Daka Allah yake kawo mana domin mu dauki darasi akai, mu kauce ma irin waɗannan matsalolin da su suka fada akai, saboda kada mu fada cikin irin fushin Allah da suka fada ciki. Muna fata Allah madaukakin sarki ya tsare mu abinda muka karanta daidai. Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure, kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya gafarta mana. Allah ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta. Wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.